This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da yau ranar Alhamis 9 ga watan Yuli na shekarar 2015. Maryam Dauda ce da Bello Galadanci da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke fatan kuna cikin koshin lafiya. A shirin namu na yanzu za ku ji dambarwar majalisar da ake ci gaba da yi tsakanin magoya bayan jam'iyyar APC da ta PDP akan shugabancin majalisar.
Ita wannan annoba da ake kiranta Boko Haram ai duk daga karkashin wasu baraburban 'yan siyasa sanannu ya taso, domin haka duk lokacin da kika ji an rabce waɗannan mutanen su ne za su bi dare su bi rana su samu kuma gurɓatattun jami'an tsaro su har haɗa baki sai a sake su.
Dr. Abdullahi Bawa wasa kenan akan batun kamen masu tada ƙayar baya da kuma abin da ke biyo baya. Nan gaba kaɗan za ku ji ƙarin bayani. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan shin kuna gani za a samu canji wajen tuhumar masu tada ƙayar bayan nan da ake kamawa? Ganin a bayan an kama su sai kuma a sake su? Lamba da za ku kira mu ku bayyana ra'ayi ita ce 2022052655. A halin yanzu dai ga labaran duniya.
Jama'a sarama, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yau Alhamis ya bayyana cewa idan ba a yanke shawarwari masu wahala ba a hawa teburin shawarwari da ake ci gaba da yi dangane da shirin nuclear Iran, to masu tattaunawa a shirye suke su kawo ƙarshen wannan aiki da ke takon gabakon baya. Ba za mu yi hanzari ba, kuma ba za a tursasa mana mai hanzarin da ba mu shirya ba wajen cimma daidaituwa, a cewar Kerry da yake ganawa da manema labarai a birnin Vienna. Ya nuna alamun cewa ana samun ci gaba dangane da cimma cikakkiyar yarjejeniya, amma ingancinta shi ne abin damuwa. Ya ce, idan a ƙarshe ba mu cimma daidaituwa ba, to lokaci ne kawai zai nuna mana inda aka dosa, a cewar Kerry. Wannan gwaji ba za a ga tasirinsa a kwanaki kalilan ba, ko makonni ko ma watanni. Gwaji ne na shekaru masu yawa da ke tafe, wannan shi ne burinmu. Ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya ce a shirye yake ya ci gaba da zama a kan teburin shawarwari a birnin Vienna na tsawon lokacin da ake bukata, domin cimma yarjejeniya da kasashen da suka fi ƙarfi a duniya a kan shirin nuclear Iran da ke jawo zaman doya da manja.
Shugabannin ƙasashe biyar da tattalin arzikinsu ke kunno kai ko BRICS a takaice sun bayyana cewa sun ƙaddamar da wani bankin ci gaba da asusun lamani wanda za su zama kishiyoyi ga manyan bankuna kamar asusun lamani na duniya, wato IMF da babban bankin duniya. Wannan ganawa da 'ya'yan ƙungiyar wadda aka yi a birnin Ufa da ke ƙasar Rasha kuma ta samu halarcin shugabannin waɗannan ƙasashe biyar ita ce damar da Rasha ta samu na nuna wa duniya cewa tana da ƙawaye duk da takunkumin tattalin arzikin da ƙasashen yammacin duniya suka ƙaƙaba mata saboda laƙuma yankin Crimea da goyon bayan aware a gabashin Ukraine. A ƙarshen ganawar ta yau Alhamis, shugaba Vladimir Putin ya karanta sanarwa a maimakon kanshi da sauran shugabanni huɗu na ƙungiyar BRICS, wato shugaba Xi Jinping na China da Dilma Rousseff ta Brazil da Prime Minister India Narendra Modi da ma shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma.
Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A birnin Washington DC, rundunar sojan Najeriya ta bayyana cewa ta tsare wani mutum da ake zargi da zama Ummul Aba'isin kisa hare-haren bama-bamai da suka kashe sama da mutane 70 a biranen Jos da Zaria a cikin wannan mako. Sojojin sun bayyana hakan ne a yammacin jiya Laraba. Mai magana da yawun rundunar Kanal Sani Usman ya ce an tsare mutumin ne a wani wajen binciken motoci na kan titi a jihar Gombe bayan samun bayanan sirri daga jama'a. Ya kara da cewa mutumin da ake zargi wanda ba faɗi sunan shi ba, an tsare shi tare da wasu mutane guda biyu. Usman ya bayyana cewa an cimma nasarar tsare wannan mutum ne biyo bayan ayyukan haɗin gwiwa tsakanin hukumar lekin asiri na farin kaya da rundunar sojoji. Sai dai babu wanda ya ɗauki alhakin waɗannan harare. An dai samu tashe-tashen hankula da aka ɗorawa ƙungiyar Boko Haram alhaki, lamarin da ya yi sanadiyar rayukan sama da mutane 200 a makon da ya gabata.
A ƙarshe, wata jami'a Amurka da ke ba da shawarwari a kan harkokin tsaro ta soki ƙasar Sudan ta kudu da babban murya saboda bukukuwan samun 'yancin kai da take yi a halin yanzu. Tana mai cewa shugaba Salva Kiir da tsohon mataimakinsa kuma shugaban 'yan tawaye Riek Machar su ne musabbabin yaƙin ɗaiɗaita, wato yaƙin da ya ɗaiɗaita ƙasar kuma ake ci gaba da yinsa a ƙasar. Susan Rice, tsohuwar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, ta faɗa a wata sanarwa da ta fitar yau Alhamis cewa duk da farin cikin da Sudan ta kudu take yi na samun 'yancin kai a shekara ta 2011, lamarin wannan ƙasa na so sa mata rai matuƙa. Ta ce a watanni 19 da suka gabata, gwamnatin Sudan ta kudu ta ƙauracewa ayyukan da suka rataya a wuyanta, inda ta gagara tsaron rayuka da ƙaddarorin 'ya'yanta kuma ta yi fatali da ingancinta, yayin da tashe-tashen hankula suke ci gaba tare da rigingimin siyasa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'a APC ta nada gwamna Aminu Waziri Tambuwal jagorancin kwamitin sasantawa na Majalisar Dokokin Najeriya don warware dambarwar da ke faruwa a majalisar. Ga Nasir Adamu Alhikaya da ƙarin bayani.
PDP ta bakin kakakinta Olusegun Metu na ƙara maimaita ayyuka zuwa yanzu shugaba Buhari da jam'iyyarsa ta APC ba su gane alƙiblar Najeriya ba, balle ma ya fara cika ɗimbin alƙawuran da ya ɗauka lokacin kamfen. Wannan ya sanya na tambayi tsohon ɗan majalisar wakilai na APC da ke dab da shugaba Buhari daga mazaɓar Igabi da tsohuwar jam'iyyar CPC ta lashe, wato barista Ibrahim Bello, shin ya yake ganin musamman ma a majalisar dattawa APC za ta iya warware dambarwar shugabanci tsakanin 'ya'yanta ne? Barista Bello ya ce batun neman sauƙi mataimakin shugaban majalisar dattawa Ike Karamado ɗan PDP mawuyacin lamari ne a yanzu.
Duk wani ihu da ake yi jam'iyyar namun APC, hayarin da ake ta yi ba zai tasiri ba sai ya ce ba ya yi, ko kuma 'yan majalisar dattijai sun zaɓe bibisa uku sun ce sun cire shi. Shine kaida, jam'iyya ba za ta shigo cikin majalisa ta aiki ta hukunci ba, saboda mene? Zabe ake yi. Duk wani hanyar da za a bi yanzu, in dai ba shine ya ce baya yi ba, ko kuma suka zabe suka ce sun cire shi ba, babu yanda za a yi da shi.
To kai kana ganin ku 'yan APC gara kawai ku rufe wannan maganar, ku dubi gaba kenan don alamun an riga an makara?
Mu da bamu yadda ba, sanadiyyar ainihin rashin haɗin kanmu ne, da kuma yadda manyan mu ba su yi abin da ya kamata ba aka samu wannan baraka. Kuma duk wani hali da ake a waje kawai ake ba wanda zai cire wannan mutum sai shi ya ce baya yi, ko kuma sanatocin ce sun cire shi daga ciki. Ya zama wajibi ne yanzu tunda a can majalisar dattijai din mu muka fi yawa, su ne za su taimaka mana wurin ciro shi. Amma duk wani abin da zai faɗa maka da waje ba abin da za a yi mishi.
Kana gani in ma rai ya ɓaci sai dai ko a ɗau matakin tsigewa kenan?
Eh, kwarai shi da kawai rage. Akwai ƙa'ida yadda ake zaɓen mutum a majalisar wakilai da dattijai, akwai wanda ake cire shi biyu bisa uku na duk abin da za a yi. To don haka wanda suka zaɓe shi suka zo suka taskace a ba sa son shi da hujjojinsu shikenan. Ai, an riga an kuskure tunda ya riga ya shiga. So sai dai lallaba a fitar a rabar shi lafiya kawai.
To ma'ana za a iya cire iya mataimakin shugaban majalisar dattawa a bar shi shugaban?
Kwarai da gaske, ai duk a majalisa yanda ake zuwa kara zubi a yi zaɓi ainihin kakaki a zaɓi mataimaki da son shugabanni, haka shi ma in za a cire za a cire mutum.
Shi kuma muƙarrabin shugaba Buhari Sanata Hadi Sirika na ganin taka rawar da ta dace daga PDP a yi alheri ne ga APC.
Ba ma san a ce wai yau an waye gari cewa jam'iyyar da ce take mulki a Najeriya ko ma a kowace ƙasa a duniya, domin wannan ba shi ne demokradiyya ba. Amma kuma inda haƙƙinmu yake, in haƙƙin namu duka jiha 36 ne, to muna buƙatar mu samu jihohinmu 36. In ya so ita wacce jam'iyya wacce ta ɗanɗana mulki shekara 16 sai ta koma ta zama jam'iyyar adawa, ita ma kadda ta yadda ta ruguje, ita ma ta tsaya ta dinga hiddo sababbin dabaru, ta dinga hura mana wuta don wannan mazai ta maka taimaka mana mai ƙara ƙaimi don abin yi ma al'umma amfani.
APC dai ta naɗa gwamna Tambuwal jagorancin kwamitin sasanta na majalisar dokokin, da wasu ke ganin anya zai iya samun nasara kuwa in an duba kusan tsarin da ya ɗaura kakaki dogara na yanzu shi ya ba shi kujerar a 2011. Nasiru da Malika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kafin mu je ga fashin baki akan kaman masu tada ƙayar baya, ga ma'ana azumi daga Musa PRO.
Gaskiya ma'anan azumi da muhimmancin ta a gare ni yana da kyau mu gyara halayenmu sosai sosai da ma'aikacin gwamnati da dan kasuwa da dan dako da labura mu yi kokari mu gyara halayenmu da saboda haka don Allah dan annabi mu samu mu gyara wannan halaye masu tsafe tsafe luwa da zai sauran irin wannan halaye don Allah dan annabi mu gyara.
Rahotanni sun nuna cewa an kama wanda ake zargi da kitsa hare-haren da aka kai a Justice Zaria cikin makon nan kamar da kuka ji a labaran duniya. An sha dai kama masu tada zaune tsaye irin haka a baya, amma kuma sai a sake su ko kuma dai zancen ya shiririce. To ko wannan karan za a samu canji wajen tuhumar waɗannan mutanen? Tambayar da nayi wa Dr. Abdullahi Bawa Wasa kenan mai sharhi akan harkokin tsaro sai ya ce
ga bisan dukan alamu za a samu sauyi mai yawan gaske. To sabili da ita tsaro baka da sabo, idan aka ce an shimfiɗa ka'idodi na tsari irin na tsaro, to komai girmarka, komai tsakatsakanka, komai ƙasar da kake ciki dole sai wannan tsari ya ratsa ka kafin tsaron ta tafi daidai. Amma idan aka sa tsari na tsaro aka keɓe waɗansu ba a masu, aka sa waɗansu ana tilasta musu ko tilasta musu, to tabbaci hakika wannan tsari na tsaro faduwa yake yi. Kamar yadda muka gani daga baya shugabanni da suka shuɗe suna da irin nasu abubuwan kujinjinan, suna kuma amfani da shi, kuma suna so su juya su gaya wa mutane za su masu aiki a fili ko ba aikin suke a zahiri ba aikin suke ba. To wannan karo kafi biyu ne ya sa muka ce za a samu canji. Na farin farko shi shugaba na ƙasa ne yanzu mutum ne wanda dama tsaro ita ta yi shi tun rayuwarsa zuwa yau a kanta kuma yake, don haka ya santa ya taɓa yin amfani da ita a zahiri a ƙasa a duniya duk an gani, a yanzu kuma yana shirye amfani da ita. Dalilin ma da ya sa mutane suka yi hamaza hamata suka zaɓe shi kenan. Na biyu wanda aka sa shi yanzu ya zama shi ne shugaban 'yan sandan farin kaya ko masu tsaro farin kaya, kwararre ne na aiki. Dalilin shi mun zauna mun yi aiki tare, na san irin aikin da yake ya iya, ya sani da basirar da Allah ya bashi. Shi kuma ba zai hannu ruwa amin gwiwa ƙasa ba, zai tabbatar da cewa daga ranar da aka je an ce wani ya shiga hannu ko da alamun ga waɗansu suna so su yi ta'asa ko suna ta'asa kamar yadda ya faru a wannan karo. Ai tun da ake ƙasar nan da ake wannan hare-haren babu rana ɗaya da aka ce yanki farki an yi wannan, kuma ba da jimawa ba sai gashi nan an samu waɗannan mutane. Ina gani kamar wannan karon da dalilai biyu da na bayar ɗin nan za a samu bambanci da 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 yanzu.
To dakta, sannan kuma me kake gani yake sanyawa su wa'annan masu tada zaune tsayen in an kama su a baya sai kuma a zo a salwantar da zancen, ko ba za ma a ƙara jin ɗuriyar an tuhume su ko ba a tuhume su ba, ko kuma ma wasu dai kawai hidai a gansu kan titi sun dawo sun ci gaba da al'amuransu?
Wallahi domin ita wannan annoba da ake kiranta Boko Haram ai duk daga ƙarƙashin wasu baragurban 'yan siyasa sanannu suka iya taso. Domin haka duk lokacin da kika ji an rafke waɗannan mutanen su ne za su bi dare su bi rana su samu kuma gurɓatattun jami'an tsaro wanda duka za a yi wa jarar da su, na yi imani da wannan. Sai su har haɗa baki sai a sake su sai su tafi kuma su ci gaba da yin ɓarna wa ƙasa, su yi na ɓarna wa al'umma na ƙasa.
Dr. Abdullahi Bawa Wasa kenan mai sharhi akan harkokin tsaro. Yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan shin kuna gani za a samu canji wajen tuhumar masu tada ƙayar baya da ake kamawa, ganin a bayan an kama su sai kuma a sake su? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 2022052655. Amma kamar nan ku shakata da wannan waƙar.
Dancing together and singing. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla mun samu kira na farko daga Jigawa, wane ne akan layi?
Aminu ne daga Gumer.
To Malam Aminu, me zaka ce game da batun yau?
To abin da nake gani daman shine gwamnatin da ta gabata ta Goodluck Jonathan, abin da ya tabbata shine kusan tana da interest a cikin al'amuran da suke gudanuwa na harkar Boko Haram.
Malam Aminu, me yasa kace haka? Wannan
kuma da izinin Allah muna sa ran shi, saboda ai kamar yanda kuka faɗa ne cewa idan aka kama waɗansu daga cikin ƴan ta'addan wannan, muna da labarin mutanen da aka kama da aka ce sun kashe Sheikh Albani a Zaria, mutum biyar aka yi faretin su aka nuna su a gidajen kafafen yaɗa labarai. Amma tun daga wannan nuna sun da aka yi har yau ba mu ƙara jin wani magana akan su ba.
To madalla Malam Aminu daga Gumel, mun gode. Yanzu kuma bari mu je Yobe da wa muke magana.
Kuna magana da Salisu M. Abdullahi ne ɗan guru.
To Malam Salisu, me cece gudunmuwarka yau?
Eto gudunmuwata abin da ya kamata, gaskiya ya kamata a ce General Muhammad Buhari ya mai da hankali a game da irin wannan gurbatattun mutane da ake kamawa kuma a ce an sake su din. Ya kamata a ce ya riga ya yi bincike a kansu ko kuma ya ƙara ganyi a game da su, saboda idan an riga an sake su ko kuma an kyale su ne, irinsu ne suke ƙara dawowa kuma su zo su rinka yi wa mutane irin rawa. Amma idan an yi hukunci mai kyau a kansu, to Allah ya tsananta kamar zai zamanto gani ga wani ya ishi wa sunan Allah.
To madalla Malam Salisu, mun gode. Yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Niger. Salamu alaikum.
Amma alaikum salam, bada ba su kula da su da daga halittu da hore ni ga.
To me zaka ce game da batun yau?
Eh, batun yau game da wannan aiki na kare da ake yi, gaskiya kamata mu mutanen mu mu talaka mu ma mu yace wannan kare da ake yi ba kai a bar hukuma ita kadai ba.
To kana gani za a samu canji game da yadda ake kama ƴan masu tada ƙaya baya a wannan gwamnatin?
Za a samu.
To madalla daga Niger, mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Adamawa.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kula magana ga Abdulsalam daga Mai Balwa.
To Malam Abdulsalam, me zaka ce game da batun yau?
Ai ya kamata a ce tun daga gwamnatin da ya shuɗe, tun daga lokacin Afis Ringi, mutanen da ake ta kamawa har aka ba shi dalilin da ya sa aka sallame shi ma a aiki, ya kamata a fara bincike har zuwa yau, saboda mutanen da ake kamawa ake sake su.
Na'am.
Hello?
Hello, ina jin ka.
Saboda haka, hello, kina ji na ko?
Eh, muna jin ka.
So saboda haka ya kamata a duba kamar mutane biyu da aka kama a Gombe, aka ce sun an ba su 500 don su je su kashe malamin Zala, ya kamata a ce an tambaya su waye ne suka aike su, bai kamata Allah kama su Allah suke su ba.
To malami na Adamawa, mun gode da gudunmuwarka. Da dai kamar layin ka ya goce, amma har yanzu dai daga jihar Adamawa mun samu wani kiran kuma. Salamu alaikum, da wa muke magana?
Wallahi Ibrahim ne da sama hango.
To ina ga sai dai ka dan rage muryar rediyon ka dan ka ji mu, mu ma mu ji ka sosai.
To
yawa, to me zaka ce game da batun yau?
Eh, yau gaskiya ya kamata duk wanda aka kama ana a rike sosai a yadda ya kamata.
Na'am.
Hello?
Hello, muna jin ka.
Yawwa.
To malami daga Adamawa layin ka kai ma kamar ya goce yanzu kuma mun samu kira daga Anambra.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalamu.
Yawa, abun da nake son bara ni ne Bala daga Anisha, Bala Saba.
To malam Bala ka bamu gudunmuwa.
Yawa. To abun da nake son fara shine akan maganan yanda kuka fada kan maganan yan Boko Haram yan tara.
Na'am.
To ko da yake yanda aka goye mu ne wannan matsalan daga iyayenmu ne.
Wace irin matsala ce kenan?
Maganan addini. Yanda addini ya zo da shi aka koya mana duk wayannan abubuwan ba za su faru ba. Amma da yake ba goye mu haka ba, an bar kowa ko wanda yake naka ma da zai taba ma ya ce kai wannan gashi ya bi hanyar da bai kamata ba, bari in jawo shi ina babu. To shi ne ke kawo wayannan abubuwan.
To malam Bala ban tare
da mu ji an jima can ba za mu abu nan ba, kuma to ba mu sani ba. Buhari dai kam Allah ya sa Allah ya riga ya bashi, kuma ya ce zai kokari, kuma Allah ya taimake shi.
To amma
wannan dai abun da ya faru idan zai iya ya bi ka'ida na constitution na Nigeria, duk wanda dai ya kashe mutum dole a kashe shi shi ma.
To malam Bala na so ka ƙara yi mana bayani amma kuma saboda lokaci yanzu za mu je ga Taraba. Assalamu alaikum, na Taraba kana jin mu?
Alaikum salam, ina jin ki.
To me zaka ce game da batun yau?
To batun abin da zan faɗa dai kawai maganan Boko Haram nan wancan gwamnatin da ta shuɗe gaskiya tana da interest a kai kawai.
Me yasa ka ce haka?
Abin da yasa na faɗi haka saboda a wancan lokacin da ya shuɗe nan zaki ji cewa an kama wani ka babban ɗan ta'adda, amma sai ka ji mut ba shi ba labarinsa.
To kana gani wannan karan za a samu canji kenan?
Insha Allah, ai jagoran canji ne yake jagorancin ƙasar.
Na'am. To mun gode da
wannan duniya ta ce dai da gaskiyarsa wajen riƙon amana da.
To mun gode, yanzu kuma bari mu je jiha Plateau. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Plateau?
Garba Sabulu da Kogin Plateau State.
To malam Garba, mai cice gudunmuwarka a yau?
Yawa, ni ga wannan bayani na wannan gwamnati da wani mutum na farko ne ya fara da su gaskiya. Mu da muke cikin garin Jos mun ga abin da muke gani a gaba da wannan maganar Boko Haram. Yawa, wajen yau ta nuna ya kamata yin da kama su a cikin a fito a tsayin manyan jama'a kowa da kuma mai ga jami'in su a bayan wa da jami'in su. Wace ke sa su da wai su ga su ci a fadi addinin mutum da kabilar da kowane irin mutum mu muna bukata mu mana shi kawai.
Malam Garba kenan daga Plateau, yanzu kuma bari mu je jihar Sokoto. Wane ne akan layi?
Salamu alaikum, Modena.
Wa alaikum assalam.
Yau kuma ta gari.
To me za ka ce game da batun yau?
Abin da shawara ta. Wato waɗannan mutane da aka kama bai dace a kama mutum ya halaka mutane da ya kuma kuma suke ne ba. Abin da ya dace ainihin hukunci wanda ya kamata da shi. Hello, kuna jina?
Hello, muna jan ka na Sokoto, sai dai kuma ga dukkan alamu producer ta daga mana hannu cewa lokaci yayi. Nan za mu dakata da ansa wayoyin mu, sai kuma gobe in Allah ya kai mu.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekarar 2014 bata ga wani gagarumin ci gaba a halin kunci na haƙoƙin 'yancin ɗan adam a Koriya ta Arewa ba. A cewar rahoton da sashen haƙoƙin bil'adama ya fitar kwana-kwanan nan, Koriya ta Arewa na ci gaba da hanawa jama'ar ƙasar asalin haƙoƙin 'yan adam kamar su 'yancin faɗin albarkacin baki da na rubuce-rubuce, yin tarurruka da ƙungiya da addini da walwala da kuma 'yanci a wurin aiki. Bugu da ƙari, rahoton ya ci gaba akan yawaitar gidajen yari waɗanda suke cikin mummunan yanayi kuma ana musgunawa da azabtarwa. Ana tilasta ma fursunoni yin ayyukan wahala da yunwa da azabtarwa da fyaɗe da kuma tilasta zubar da ciki. Waɗanda suka gujewa wannan hali sun ci gaba da ba da rahoton ƙarin yanke hukuncin kisa da bacewar jama'a da tsarewa marar matuƙa da kama farzunonin siyasa da azabtarwa. Sashin shari'ar baya zaman kanshi kuma baya yin hukunci kan gaskiya. Rahoton ya ci gaba akan azabtarwa mai tsanani akan baki yan gudun hijira da iyalansu. Akwai kuma rahotannin fataucin mata tsakanin yan gudun hijira da ma'aikata masu ƙetare iyaka zuwa China. A cewar mataimakin sakataren harkokin demokaradiyya na Amurka da haƙoƙin ‘yan Adam da kuma aiki Tom Malinowski, ya kamata jama'ar Koriya ta Arewa su ji daɗin haƙoƙin ɗan Adam da kuma ‘yanci kamar na jama'ar Koriya ta Kudu da kuma sauran mutane a kowace ƙasa a duniya waɗanda ke iya faɗin albarkacin bakinsu su kuma zaɓi shugabanninsu su kuma tafi inda suke so a kowane lokaci ba tare da an sanya su wani sansanin aiki ba domin sun ce wani abu ko tunani ko kuma saboda su ‘yan uwan wane ne. A wasu 'yan shekaru cikin Koriya ta Arewa, jama'a sun fi sanin haƙƙinsu da kuma yadda mutane ke zama a wajen ƙasar ta Koriya ta Arewa. Abin da ya kawo wannan gwamnatin har zuwa wasu shekaru a cewar mataimakin sakatare Milinowski shi ne ikon hanawa mutane wannan sanin. Ikon yin hakan na gushewa a wasu 'yan shekaru, kuma muna yin duk yadda za mu iya yi domin ba da bayanai da wayar da kan mutanen Koriya ta Arewa domin a samu ci gaban hakan a ko'ina. Canji yakan ɗauki lokaci a cewar mataimakin sakataren Milinowski, amma idan ya zo, yakan ba da mamaki, kuma yakan yaɗu cikin sauri, kuma ina ganin hakan za ta kasance idan muka ga hakan ta faru a Koriya ta Arewa. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma ga labarai, amma a taƙaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yau Alhamis ya bayyana cewa idan ba a yanke shawarwari masu wahala ba a hawa teburin shawarwari da ake ci gaba da yi dangane da shirin nukiliyar Iran, to wasu tattaunawa fa masu tattaunawa a shirye suke su kawo ƙarshen wannan aiki da ke ta kon gaba kon baya. Ba za mu yi hanzari ba, kuma ba za a tursasa mana mai hanzarin da ba mu shirya ba wajen cimma daidaituwa, a cewar Kerry da yake ganawa da manema labarai a birnin Vienna. Ya nuna alamun cewa ana samun ci gaba dangane da cimma cikakkiyar yarjejeniya, amma ingancinta shi ne abin dubawa. Ya ce idan a ƙarshe ba mu cimma daidaituwa ba, to lallai lokaci ne kawai zai nuna mana inda aka dosa, a cewar Kerry. Wannan ba gwaji ne da za a ga tasirinsa a kwanaki ƙalilan ba, ko makonni ko ma watanni. Gwaji ne na shekaru masu yawa da ke tafe, kuma wannan shi ne burinmu. Jama'a, shugabannin ƙasashe biyar da tattalin arzikinsu ke kunno kai ko BRICS a takaice sun bayyana cewa sun kaddamar da wani bankin ci gaba da asusun lamuni waɗanda za su zama kishiyoyi ga manyan bankuna kamar asusun lamuni na duniya, wato IMF da babban bankin duniya.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Bello Galadanci da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni da injiniyan mu Mr. Sidrak, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.